Bagi mayang kau ya.
Saboda ka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Dan yau kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school amma kai baka da essential ilimi baka da essential kwarewa da za ka kalubalance shi.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da tun rufe majalisar dokokin Najeriya sakamakon annobar coronavirus, majalisar ta soma muhawara akan wani sabon kudirin doka mai neman kayyade mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnonin jihohi. Kudirin dokar wanda dan majalisar dattawa Estefanus Giang daga jihar Plateau ya gabatar na neman yin garan bawul ga wasu bangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasar wanda zai kayyade babbar diploma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban kasa da gwamnoni a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu. To sai dai tun a majalisar kudirin dokar ya hadu da muhawara dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Dr. Abdullahi Balarabe Salame wanda tsohon malami ne yana ganin wannan tsarin ya dace da kasar musamman arewa.
Na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makutantuwa amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗaya kowane dan ƙasa ba a yadda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi wannan haja ya kyau kwarai da gaske domin wasu ƴan uwan mu na ganin kamar wai an yi ma ƴan arewa ba daidai ba wannan shine daidai ga ƴan arewa. Ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai kika kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na ƴan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ke ci gaban arewa ko kare al'adun mu. Dan yawa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tara takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da essential ilimi baka da essential kwarewa da za ka kalubalance shi. Amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mun zamani wanda ba wani kauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri.
To amma takwaransa daga jihar Jigawa Muhammad Gudaji Kazauri na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a mikawa ƴan boko.
A iya hangena da tunanina da mai hankali abu ne wanda ake so ƴan boko su kwace siyasa bayan ƴan boko suna da aikin su na office siyasa kuma siyasa ce ta kowa. Saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko HND zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko. Saboda haka ƴan boko za su ci gaba da azurtar da talakawa a sace duke kasa. Yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce a yau shugaban kasa da secondary ya takara inda an gyara wannan dokar shugaban kasa ba zai takara ba. Sannan idan ka ce za ka gyara wannan mutanen mu ƴan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanen mu manoma wanda iyakacin secondary da dama suka yi suka koma kasuwa. Saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin office su yi aikin office kuma su rike mukamman siyasa su kwace ba ma goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta da duk da ya wuce wannan karatu na biyu in Allah ya da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bildin kuma na yi wa ƴan Najeriya alƙawari in Allah ya so ya da wannan bildin ba zai tsallake ba.
Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya.
Don muka kalle ta fuskar demokradiyya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanke dama ce ga wasu ɗan ƙasa waɗanda ba su samu su kai karatun digiri ba kuma zai rage ma mutane damar shiga cikin siyasa. in muka kalle shi ta fuskar yanayin kasar mu zamu ga cewa yana iya zama abu mai kyau amma kila wasu abubuwa za su biyo baya saboda inda aka fito zaka ga cewa an samu mutane wanda ba su da dogon karatu amma dai sun rika kasashen kasar kuma sun yi ta sun mulke ta da mulki mai kyau misalai na nan da yawa da za a ji ba wanda ba wani dogon karatu ne gare su da shahi digiri ba amma kuma abinda zamu tambaya shine akwai alaka tsakanin iya mulki da karatu irin wannan nawa mai zurfi har da yadda yanayin ilimi ya tabarbare Najeriya in an ka kalle shi ta wannan huska za a ga cewa to zai iya tace kila kalan mutanen da zamu samu su yi shugabanci amma abinda zamu ce shine mai alaka takardar karatu da salon mulki ina ganin ga tsarin zamantakewar mu ne ya kasancewa mun zama al'umma wanda muke abubuwa kara zube wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba matsala ce wadda ta shafi cewa in ana son a samu shugabanni masu kirki Najeriya ba za a diba harkar takardar karatu bane za a rage romon da yake cikin mukamin siyasar Najeriya wanda in an kai haka shi zai taimaka ta mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya bane ka zo don kai mara umma aiki saboda haka ƴan majalisa inda gaske suke yi su fara da sa a aza majalisar tarayya ta Najeriya bisa tsarin mai albashin mai digirin farko ya kasance in ka taya wurin nan albashin mai digirin farko za a baka daidai yawan shekarun da kai daidai yawan albashin ka nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma korewar da kaka samu nan cikin majalisar kuma daidai yawan albashin da zaka samu wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na gwamna da na shugaban kasa dan ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan professor na jami'a baya an san kashi daya bisa 150 na abin da suke amsa to ake kaga sun san inda gyara yake inda gaske suke ayi gyaran yafi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su ya kamata a yi ba
tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Kaduna kuma masanin shari'a barista Muhammad Musa Soba yana ganin ba nan ne gizo ke sakar ba
to ni a gani na wannan shiriri ta ce kuma ba haka ya kamata a yi ba saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko ina a Najeriya saboda demokradiyyar Najeriya ita gabaki da an saki layi an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zabe an maida shi shine koma baya an maida shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zabe kuma an maida shi shi bai da wata fada a ji akan harkar zabe saboda haka idan ana maganan ilimi ne to ai mun ga inda aka yi zabubukan nan da suka wuce ba da dadewa ba mun ga yadda professor shi na jami'o'i suka fito suka yi abinda suka ga dama kaga professor kana takama da mai ilimi ne zai rike amana zai abinda ya kamata ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ma ba zai yi ba saboda haka ba maganan ilimi bane ko kuma in ce ba maganan yawan ilimin shugaba bane magana ce ta sanin ya kamata shugaba sannan kuma da niyyar shi ne yayi abin da yake shine daidai na tsare dokokin kasa ayi abin da ya kamata amma magana wani tarin ilimi ai kare wanda ya ilimi a ce kai professor ne a fanni kaza to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba shine sanin ya kamata ba shine kuma tausayin al'umma ba saboda haka ni kwata-kwata bana goyen bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kaza shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa a bashi yadda yake tunda ai mutane suke da zabi amma muddin ban mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiya ba kuma mu bi doka da oda mu kuma yi abin da ya kamata to har abada ba maganan wai ilimi ba kowane irin mutum ka dauko ka dora inje wannan mahangan kake kallo to Najeriya ba za ta taba ci gaba za mu tsaya a inda muke kuma wa sai dai mu kare lume wa tsuntum muddin ba mu gyara halayyar mu ga demokradiya kasar nan ba
A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna da muku sallama daga Washington DC.